بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاتكوس غوتن الجماد الأولى شكرا تدبو دادا dari 440 hijra ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, shine kuma yayi daidai da yammaci na 24 aka ne ko 24 ga watan 1 shekara ta 2019 shekara miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin Riyadus Salihin na babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kamalin da rahama. A wancan sati da ya gabata karatun mu na ƙarshe mun dakata ne a cikin babu istihbabil musafahati inda liqa wa mushashatil wajhi wa taqbil yadir rajuli salihi وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من صفر وكراهية الانحناء. من بارك رتو أتكين وانا بابي إنا جي من كرن تهديسي كمر قدا أكوني لوكة من إن شاء الله تعالى زكيت إذا ما تاش أكان هديسي وقلما كرن تا إذا ما تاش أكان هديسي نبير إن شاء الله تعالى. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. يقول أن حديثي an karɓo shi ne daga babban sahabi Safwan ibn Assal, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Kala yace qala yahudi li sahibihi, wani ba yahude yace ga dan uwansa, ya faɗa ga dan uwansa ba yahude, yace masa idhhab bina ila hadha an-nabi, tashi mu tafi wajen wannan annabi, yana nufin wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa ataya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, basi tsinke ko ina ba sai suka tafi wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Fa sa'alahu an tis'a ayatin bayyinati, da suka je suka tambayi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi game da wasu ayoyi guda 9 da Allah subhanahu wata'ala ya bawa banu Isra'ila. Fa zakara al-haditha, malaice sai ya ambaci hadisin zuwa ƙarshen sa, ma'ana akwai sauran abubuwan da malam ya yanke tunda ba nan yake so ya kawo ba, ba nan yake so ya hujja da shi ba. Ila qaulihi, ya tafi har zuwa fadin marwayin hadisin, inda yace bayan annabi ya gama ba su labarin waɗannan ayoyi guda 9, fa qabbala yadahu, sai su waɗannan yahuda guda 2 suka sumbanci hannun annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Warijilahu, da kuma ƙafarsa. Wa qala, suka ce nashhadu annaka nabiyyu, mun shaida hakika kai annabi ne daga cikin annabawan Allah. To wannan hadisi kamar da malai ce rawahu Tirmidhi wa ghayruhu bi asanidin sahiha, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da waninsa daga cikin malamai da isnadai waɗanda suke ingantattu. Yadda riwayat Tirmidhi ta zo a cike, waɗannan Yahudawa su biyu sun yi ƙudurin su je su gwada Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Saboda haka ɗaya ce, tashi mu tafi wajen wannan Annabi mu je mu gwada shi. Saboda haka sai ɗayan yake ce masa, me yasa kake cewa Annabi? Baka san ido huɗu gare shi ba, zai iya jin abin da muke faɗa, ka daina cewa Annabi. Ma'ana su kansu san manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Annabin Allah ne. To amma saboda taurin kai da ƙin gaskiya da juya mata baya, shi hana su karɓar gaskiyar. Bayan sun je suka tambaye shi, akwai wasu ayoyi guda tara da Allah maɗaukakin sarki ya saukar, su muke so ka gaya mana. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fara musu bayani, ya ce la tushriku billahi shay'an. Aya ta farko ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku yi shirka da Allah da komai, kada ku haɗa Allah da komai a wajen bautarsa. Ta biyu, wala tasriqu, kada ku yi sata, sata haramun ce. Aya ta uku, wala taznu, kada ku yi zina. Na hudu, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah ya haramta kashe shi sai da haƙƙi. Ta biyar ko, wala tamshu bi bari'in ila bis-sultani liyaqtulahu, kada ku ɗauki mutumin da yake barrantacce bai ji ba bai gani ba, ku kala masa sharri, ku kai shi wajen mai mulki don ya kashe shi, don kai kuna jin haushinsa. Wani abu na rashin jito ya ɗaku da shi, ku ɗauke shi ku yi masa wani ƙazafin, tunda ku kuna da isa, kuna da shiga a wajen mai mulki, a kai shi don a kashe shi. Kada ku yi haka. Abu na gaba, wala tasharu, kada ku yi sihiri, kada ku yi tsafi, kada ku yi bokanci. Abu na bakwai, wala ta'kulur riba, kada ku ci riba. Abu na takwas, wala taqdhifu muhsanatan, kada ku jefi katangaggiya, macen da ta katange kanta, ta tsare kanta, ba ta shashanci, ba ta aikin asha, sai ku jefe ta ku da karuwanci ko abin da ya kama da haka. To wannan shi ma ɗaya ne daga cikin ayoyin nan guda tara da Allah subhanahu wataala ya ba su, kada ku yi wannan. Sai abu na tara, wala tawallaw al-firara yawma az-zahfi, kada ku juya kuna masu gudu a ranar da ake kubza yaki da abokan gaba. Shi ma wannan Allah subhanahu wataala ya umarce ku da shi. To waɗannan guda nawa kenan, guda tara. Sannan sai ya ƙara masa da cewa, wa alaikum khassatal yahudi alla ta'tadu fi sabti. Su guda tara kawai suka tambaye shi. To dan su san cewa tabbas Annabin Allah ne da gaske, sai ya ce akwai kuma wannan duk abubuwan da aka ambata guda tara, kun yi musharaka, kun yi tarayya tsakaninku da musulmi a cikin su dukansu. Amma akwai abin da guda ɗaya, ita ce aya ta goma, Allah subhanahu wataala ya keɓance ku da shi banda sauran musulmi. Shi ne me? Kada ku ƙetare iyaka a cikin ranar Asabar. Kada ku ƙetare iyaka a cikin ranar Asabar. Allah maɗaukakin sarki ai ya ba mu labari ko? Kada su yi me? Su a ranar Asabar. To kada su yi wannan. Lokacin da ya gaya musu wannan maganar, kamar yadda ya zo a cikin riwayat Tirmidhi, yadda na ambata a baya, faqabbalu yadayhi wa rijlayhi, nan da nan sai suka faɗi, suka sumbaci kafar Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, sannan suka sumbaci hannunsa don me? Don girmamawa da mutuntawa, tare da cewa Yahudawa ne. Faqala nashhadu annaka nabiyyu, sai ɗaya daga cikin su ya ce mun shaida haƙiƙa kai fa Annabin Allah ne. Qala fama yamna'ukum an tattabi'uni, sai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce a'a, in dai kun shaida ni Annabin Allah ne, me zai hana ku yi imani da ni? Me zai hana ku bi ni a matsayin manzo don ku samu tsira? Qalu, sai suka ce inna Dawuda alaihi salam da rabbahu Allah ya zalu min zurriyatihi nabiyyu, ai wai Annabin Allah Dawuda alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala a cikin addu'o'insa cewa kada annabta ta yanke a cikin zuriyarsa. Su kuma zuriya Annabi Dawuda ne, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga cikin annaban Allah. To amma su ma wai a lokacin sare suke za a turo wani annabin daga cikin su. Ina fata an fahimta. Yawwa, wa inna nakhafu in tabi'naka an taqtulana al-yahud mana jin tsoro idan muka bi ka muka makada'a muka karba addinin ka yahudawa kashe mu zasu ya zamu da ramu to kun ji wannan shine hujjisu to haka imam tirmidhi ya kawo hadisin haka da tsayin sa a cikin littafin sa as-sunan to amma shi mallam imam an-nawawi diye yanke wannan saboda ba nan yake so ya kawo maka ba abin da yake so ya kawo maka shine me halaccin sumbatar hannun wani babba idan ta kama shine sai ya kawo maka inda yace sai suka sumbaci hannunsa da kuma kafarsa iya nan kawai kawo ina fata an fahimta to wannan hadisi da makaranta ɗan uwa hadisi ne da bai inganta ba akwai rauni ta fuskar isnadin sa kamar yadda imam al-albani ya faɗa cewa laysa inda tirmizi wala inda ghairihi siwa isnadin wahidin wa fi isnadihi abdullah bin salama wa qad naqala az-zaylai fi nasb ar-raya an an-nisa'i annahu qala fi hadith tirmizi hadha hadithun munkar mala albani yace da imam tirmizi ya kawo wannan hadisi yace hadisi ne da imam an-nawawi ya kawo shi yace hadisi ne an rawaito shi da isnadodi ko da isnadai da yawa to sai mala albani yace hadisi ne da bai zo ba sai ta fuskar sai ta hanyar isnadi daya kawai shi ma isnadin kuma akwai wani mutum a cikin sa mai suna abdullahi bin salama wanda imam az-zaylai ya kawo a cikin littafin sa mai suna nasbur raya daga imam an-nasa'i cewa hadisi ne wanda yake munkar wanda hadisi munkari kuma uwa kun san cewa dai ne daga cikin nau'o'in hadisan da basu inganta ba wa qala al-mundhiri wa ka'anna inkarahu lahu min jihati abdullahi bin salama imam al-mundhiri yace inkarin da imam an-nasa'i ya wannan hadisi kamar yayi shi ne saboda wancan rawin da yake cikin isnadin hadisin shine abdullahi bin salama fa inna fihi maqala saboda akwai abin cewa a tattare da shi in ka ji malamai sun ce akwai abin cewa ga wane to hadisin sa akwai matsala kenan ma'ana an yi zantuttuka akan sa to hadisin sa ba za a karbe shi ba wa qadda afa abdullahi hadha ahmad wa shafi'i wal bukhari wa ghayruhum wa dha'afa wal albani fi dha'if at-tirmidhi wannan dai abdullahi bin salama din wanda yake cikin isnadin imam ahmad ya rauna nashi imam shafi'i ya rauna nashi imam al-bukhari ma ya rauna nashi shi kansa shaykh nasiruddin al-albani ya rauna nashi a takaice dai yan uwa wannan hadisi da makaranta yanzu ta fuskar isnadi bai inganta ba ina fata an fahimta yawa kaga idan hadisi bai inganta ba babu bukata sai an tsaya ana wani dogon bayani akan sa kai tsaye kawai sai mu ji hadisi na gaba wa ali bin umar radiyallahu anhuma wannan hadisi shi ma an karbo shi daga abdullahi dan umar yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar qissatan ya rawato ta qissa qala fiha wanda shi abdullahi dan umar ya faɗa a cikin wannan qissa da ya rawaito yace fada nauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka kusanto zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqabbalna yadahu sai muka sumbaci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dauda wannan hadisi al-imam abu dauda ne rawaito shi ma hadisi ne da yake mai dan tsayi amma sai yanke shi kawo ko inda yake sai muka hujja to ɗan uwa wannan hadisin shi ma ba tare da bata lokaci ba hadisi ne da yake dha'ifi bai inganta ba imam al-albani ya ce hadisi ne da yake a cikin sa akwai yazid bin abi ziyad al-hashimi akwai mutumin da ake ce masa yazid ibn abi ziyad al-hashimi wanda ibn hajar al-asqalani yace wannan mutum yi dha'ifun mai rauni ne ba a karba hadisin sa saboda haka wannan shi ma ɗan uwa bai inganta ba hadisi na gaba wa anna aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga ummul mu'minina nana aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace qadima zaid bin harithah al-madina wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi baiti babban bawa bararre na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda manzon Allah yake san sa shine Zaid bin Haritha wanda asalin sa bawa ne na Khadija ta bada shi kyauta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ya yanta shi kuma ya mai da shi dan sa yayi tabannin sa yace daga yanzu ma Zaid bin Muhammad za a rinka cewa ba Zaid bin Haritha ba har sai da Allah subhanahu wataala ya bata tabanni daga baya yace kowanne da a kira shi da sunan mahaifinsa ba da sunan uban ranar da ya dauke shi ba Allah ya ce ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. So daka Zaid bin Haritha sahabi ne mai daraja, manzon Allah yana san sa, tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi. Haka nan yayi fada mai suna Usama dan Zaid, shi ma sai kasance manzon Allah tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, yana san sa irin san da yake uba. To ya dawo daga garin Madina, ya dawo garin Madina daga tafiyar da yayi, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti, na Aisha tace a lokacin Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, yana gidana, ma'ana abinda Bawo yake cewa kwana na ne kenan, yana daki na. Fa atahu, sai shi Zaid bin Haritha yaje gidan Nana Aisha wajen Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi. Fa qara al baba, ya kankwasa kofa dan neman izini. Fa qama ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nan da nan sai manzon Allah tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ya taso zuwa gare shi, yana murna, yana farin ciki. Ya jurru thawbahu, har yana jan tufafinsa a ƙasa. Fa tanaqahu wa qabbalahu, ya rungume Zaid bin Haritha, ya kuma sumbace shi sallallahu alayhi wa sallam. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan, Imam Tirmidhi ya fitar da shi, yace kuma hadisi ne mai kyau. Dan uwa, shi ma wannan hadisin fa bai inganta ba. Wannan hadisi guda uku gaba ɗayan su babu wanda ya inganta shi, dukkanin su ba ifai ne. To sai dai ku kalla da kyau, dukkanin su mai suke so su tabbata mana ne, suna so su tabbata mana da cewa ya halatta wajen gaisuwa abubuwa guda biyu. Abu na farko shine ka rungume dan uwanka da kuka gaisa da shi, abu na biyu shine kuma ka sumbaci hannunsa ko kuma tsakankanin goshinsa. Wannan al'ada ce da tukuna da Larabawa suna yi. To hadisan da suka gabata a baya sun wadatar, sun ishe mu wajen kafa hujja da wancan abin, ba waɗannan hadisai ba. Ina fatan fahimta. Sannan mu fahimci cewa rungumar mutum idan kuka gaisa da shi ba shine abinda shari'a ta koyar kai tsaye ba, a'a, ana yin sa ne ga mutumin da kuka dade ba ku hadu ba, ko kuma ya dawo daga tafiya. Allah ya san fahimta. Mutum ne abokinka ne, irin kun dade ba ku hadu ba, sai ku hadu, to babu laifi sai ka rungu, sai ku rungu juna. Idan al'ada ku, idan al'ada ku ta bayar, za ku yi haka, sai ku yi haka, babu laifi. Shi kuma abin da ya shafi sumbatar hannun mutum, ba kowa ake sumbanta ba. Ba wai kullun idan kuka gaisa da mutum za ka kama hannunsa ka sumbace shi ba, a'a. Abinda malamai suka faɗa shine sai mutumin da yake mai girma, babban mutum, kamar wani sarki haka, ko wani babban malami shahararre, idan ya miƙo ma hannu kuka gaisa, to dan girmamawa da karramawa da mutuntawa, sai ka jawo hannunsa sai ka sumbance shi. Wannan shi ba din Larabawa suna yi, ba matsala insha Allah ta'ala. Ina fata mun fahimta. Amma ba za a mai da abin al'ada ba, kullun kuka gaisa da mutum sai ka kamo shi, wannan kuma sai zama wani abin nadama. Ko kuma kullum gaisa da mutum ka ce za ka sumbaci hannunsa. Mai shari'a ta koyar wajen gaisuwa shine mai musafaha, ko wanda mun ji a sati biyu da suka gabata cewa Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, yace idan ka kama dan uwanka ko ka gaisa haka, hannunku ba zai rabu ba sai an kankare muku zanubanku gaba daya. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, ba za ku raba hannunku ba sai Allah ya gafarta muku zanubanku. Kaga ashe ba karama falala bace wannan. Allah ya sa mu dace. To yanzu kai sai mu tafi hadisi na gaba, saboda hadisan da suke basu inganta ba buƙatar mu tsaya mana dogon bayani akan su. Wa an Abi Dharr radiyallahu anhu qala, wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, yace da ni, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, kada ka rena wani abin kirki ko mai kankantarsa. In aka ce al-ma'ruf a larabci, abinda ake nufi da shi shine abinda shari'a ta sani. Ina fata an fahimta. Al-ma'ruf menene kenan? Sananne, ba haka bane? Ma'ana aikin da shari'a ta san shi. Duk aikin da yake shari'a bata san shi ba sai a kira shi da mai munkari. Ma'ana ba kone shigowa ya cikin shari'a, ba dan cikin ta bane. Ina fata an fahimta. Kyakkyawan zance, sakin fuska, kalmomi masu kyau, karatun Al-Qur'ani, duk wannan ma'arufi ne. Kyautatawa, sadaka, duk wannan menene? Ma'arufi ne, shari'a ta san su. Ina fata an fahimta. Amma abin da yake ƙarya, zagi da irin waɗannan abubuwan wanda ba su da kyau, su kuma menene? Munkari ne, shari'a bata san su. To duk kankantar abin arziki, abin kirki, aikin da'a da wani zai maka, sawa'un da fuska ne ko kuma da aljihunsa ko da wani abin da yake da shi da zai iya maka to kada ka rena shi. Ina fata an fahimta. Kada ka rena abin da zai maka duk kankantar sa. Shi yasa da irin wannan dabi'a ne ƴan uwa za ku ga iyayen mu na da musamman iyayen mu na kauye suka yi fice. Ba sa rena abin arziki duk kankantar sa. Zaka ga idan ka tashi ka je wajen su ziyara ba a banka ka dawo haka sai a dauki tsiya a baka ko a baka kuka ko daddawa ko ba haka bane kai mutumin birni waɗannan abubuwan da aka baka menene a wajenka ba wani abin kirki bane a wajenka ina fatan fahimta amma shi dai ya maka din ya ji dadi kuma haka yanzu misali idan ka je garin ku ka je kauyen ku ko kai sa da wani dattijo ka dauki naira 200 ka bashi naira 200 kawai to amma kai wasa ba duk zuwa sai ya bada labarin 200 nan ba haka bane hamsin ma su ba sa rena abin kirki amma kai yanzu da kake a cikin birni aka dau 200 aka baka ai shike wani ma in bai wasa ba yana zo zaka zage shi dan bai kamar kai za a ba 200 to duk abin alkhairi abin kirki ba a rena shi komai kankantar sa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada makociya ta rena abin da makociyarta za ta bata na kyauta kai koda kofatan akuya ne kofato ta samu kofato ta yi romansa ta kai mata abinda ake so kai da aka baka ka nuna jin daɗinka koda ba za ka yi amfani da shi tsintsiyan nan da ya ɗauka ya baka nuna farin cikinka da jin daɗinka ka nuna ka ji daɗi kai ba ka gajiya suwa ne Allah ya saka da alkhairi na gode kwarai da gaske idan ka tafi gaje gida sai ka ɗauka gaba mai bukata shi dai ba ka san masa farin ciki a cikin ransa ba to abinda ake bukata kenan ɗan uwa ka sanya farin ciki a cikin ransa shikenan. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ka rena abin kirki komai kankantar sa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walau antal qa akhaka bi wajhin taliq koda ka da dan uwanka ne da fuska sakakkiya koda ka da dan uwanka ne kai masa murmushi ya ga alamun rahama a cikin ranka wannan shi kansa kamar yadda surayi suka nuna zaka samu ladan sadaka akan sa ka da dan uwanka za ku gaisa to kada ka zo masa abusan kamdari ran ka murtike fuska a'a ka dan sake ta dai dan uwa koya ne ka dan sake ta ya dan ga alamin rahama wani abun mamaki a wani shiri da ake a gidan radio na labarukan kasashen da suke ba namu ba wani yake bada labari wata kasar turai da ya zauna yace farkon zuwan sa ɗaya daga cikin abin da ya bashi mamaki yana fadar abin da ya bashi mamaki ɗaya daga cikin abin da ya bashi mamaki shine sun shiga cikin jirgin kasa suna tafiya yace duk wanda ya kalla kawai sai ya ga ya washe mai baki duk wanda ya kalla kawai sai ya ga mai murmushi ko namiji ko mace da kuma irin mutum kawai sai ya ga ya saka ma fuska ce shi shine abin da ya bashi mamaki sai daga baya yake tambaya me yake faruwa ne sai kace ba su da hankali ko a kalla sai dariya saboda shi a kasar su Najeriya ya saba da wannan ga kalle sai ya harare ka me yake faruwa sai kace masa ai su anan wajen idan ka kalli mutum ya daura fuska to alamun mugu ne kenan ba shi da kirki ina fatan fahimta alamun mutum mugu ne kenan ka ga wannan fa dabi'a ce ta mutum musulmi ba dabi'a ce ta mutum musulmi amma sai ga shi wasu wanda ba musulmi ba sun je sun kofi kaga dole ka santi abin mamaki ne shi a wajen sun ba ka maka saba to shi sa idan za ku gaisa da mutum Allah kalla yi kokari ka saki fuskar ka sai dai akwai lokuta da zaka samu mutum ba a cikin yanayin da yake jin dadi ba wani lokaci wani abin ya bata masa rai ko an taɓo shi da sauransu to kai kuma da za ku gaisa din sai kai masa uzuri tunda ba ka kusa ba gaisawa da shi bai zuwa wani abu ne ya bata masa rai to kai masa uzuri kai kuma yi kokari ka ga ka dan sassauto koya ne ka dan dai bude bakin ku ba ko ba yawa wasu kuma ka Allah madaukakin sarki ya fuskar su za ka ga fuskar su kamar fuskar shanu kamar fuskar sai na ka take kware da gaske in ya so zai dare ma sai ga kamar kuka yake so saboda haka Allah madaukakin sarki yi shi kware da gaske halitta ce saboda haka irin wannan sai da ka rabu da shi ba haka bane yawa sai dai ka rabu da shi amma kai da yake kana iya murmushi kana iya abin nan za ku gaisa Allah lakalla ka dan washe mutum baki ya ga alamar rahama a tattare da kai to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ka rena abin arziki ko da ku gaisa da mutum ne ka bude masa baki kai mai murmushi wannan abin kirki ne Allah sai baka ladan sadaka akan sa saboda me ka sa wa dan uwanka musulmi farin ciki a ransa wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قدق صحابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبتا أقريش يتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما النبي إرادة أمنسي سأرى تبتا أقريش ياسم باتي jikansa Al-Hasan dan gidan Sayyidina Ali yarda Allah ta'ala tabbata a gare su su bi fa qala al-aqra'u bin habis sai wani sahabi mutumin karkara da yake tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin sai yace innali 'ashratan min al-waladi sai ya manzo Allah ni fa ina da yaya kusan guda 10 ma qabbaltu minhum ahadan ban taba sumbata ko mutum ɗaya daga cikin su ko ɗaya ban taba sumbata ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله تيرادة أمن سيس أرتبت أغرشيتي من لا يرحم لا يرحم واند بايا جن كي باء جن كنسا واند بايا جن كن كسدشي نسمدشي الله سبحانه وتعالى بجي جن كنسا نفتهم فيمتا وانا جيسي انقوى كما يدى مكجيشي annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sambaci Al-Hasan ibn Ali wanda Al-Hasan ibn Ali jikansa ne dan gidan nana Fatima ƴarsa wacce yace Fatima wata tsokace daga jikina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son sa shi da ma shi da dan uwansa Al-Husayn wata rana yake fada sabansa cewa innahuma sayyida shababi ahli al-janna ai Al-Hasan da Al-Husayni sune shugabannin samarin al-janna a ƴan aljanna gaba daya to shugabannin samari ƴan kwalisa masu ji da kansu Al-Hasan da Al-Husayn kenan radiyallahu anhuma wallahi suka ce amma Al-Hasan shine babba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi san sa a malamai suka ce babu wani mutum kamar yadda malaman tarihi suke faɗa babu wani mutum daga cikin mutane da aka samu kamannin sa sun yi daidai da kamannin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar Al-Hasan suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah yana san sa yana jin sa a jikin sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauko shi yace da sabai inna ibni hadha sayyidu wa sawfa yuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn min al-muslimin annabi yace kun ga wannan dan nawa annabi ya daga shi yace to shugaba ne kuma da sannan Allah subhanahu wataala zai yi sulhu tsakankanin wasu al'ummar musulmi guda biyu manya-manya da suke rigima da juna ta dalilinsa haka kuma mu'jiza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta tabbata abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan na rashin jin daɗi wanda an yi yaƙe-yaƙe an kashe sahabbai da yawa a ciki da wasu daga cikin tabi'ai to lokacin da sayyidina Ali ya bar duniya bayan wancan Abdurrahman ibn al-Muljim ya sare shi da takobi ya rasu sai kasance wanda aka nada a matsayin sayyidina Ali shine babban dan su Al-Hasan shine ya gaje shi to a lokacin sayyidina Muawiya ya ja daga ya tsaya a zo a ci gaba da yaki lokacin kuma dukkanin sauran al'ummar musulmi suna tare da Al-Hasan ma'ana waɗanda suke tare da sayyidina Ali suna tare da dan sa yanzu to sai kasance idan aka koma wannan kafsawar ba karamar rayuwa za a yi ba Al-Hasan bin Ali a lokacin sai yace shi dai a kansa ba za a zubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya ba yaje ya kira Muawiya suka tattauna yace shi zai sauka daga kan wannan khalifancin ya ban masa ina fatan fahimta kuma abinda aka yi kenan ya sauka ya ban masa wannan shekarar ana kiranta da amul jama'a shekarar da aka samu haɗin kan musulmi duk wannan kashe-kashen da aka yi da zubar da jinin da aka manta aka zo aka haɗa aka ci gaba da tafiyar da al'amura Allah subhanahu wa ta'ala yayi sulhuna al'ummar musulmi ta dalilin wa Al-Hasan ibn Ali to da wannan hadisi zaka fahimci bata na wadanda suke cewa Muawiya kafiri ne shi da wanda suke tare da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sannan Allah zai yi sulhu da Al-Hasan a tsakankanin wasu jama'a na musulmi guda biyu jama'a musulmi sune wa sayyidina Ali da sayyidina wa Muawiya to annabi ya kira su musulmi kai kuma kaje ka ce kafiri ne kai da annabi ba za mu gaskata kenan Allah ya sa an fahimta kamar yadda kuka sani abu ne da ya riga ya bazu kowa ya sani kawai wasu wanda suna nan su ba su da abin zagi sai Muawiya da an kira Muawiya sai kaji mutun ya mulmulu qatu ashar ya kunduma masa wallahi kuwa ko mutumin da ya maka wani abu kamata ka mai wannan kai masa wannan ashar din ba yadda suke zagin Muawiya to Allah madaukan sarki shirye da mu gaba daya to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sumbaci Al-Hasan a wannan mutum ya gaya masa kaman zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jan yara jikinsa yana musu wasa yana kuma rarrashin su kamar yadda mun karanta wasu daga cikin hadisai karatun sifatu salatin nabi manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi wata rana yana sallah dai daga cikin jikokin sa ko dai al-Hasan ko al-Husayn sai zai hawo bayan sa akai sujjada manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya dade fiye da dade wanda ya saba yi sahabbai suka ga annabi ya dade dade wannan da annabi ya kula fiya ne anya ba wani abu ya same shi ba dai daga cikin sahabbai yace sai da na kasa jurewa sai da na dauka na ga me ya samu annabi sai ina dagowa kawai sai naga ɗaya ne daga cikin jikokinsa a kansa ya haushi yana doki-doki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi sai da ya gama dokinsa da kansa ya sauka sannan sai ya ɗago daga sujjada sannan sauran mamuwa suka ɗago aka yi sallah aka aka gama bayan an gama sallah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi musu bayanin abin da ya sa ya haka ya ce ai inna ibni hadha irtahalani wannan ɗan nawa da kuka gani shi ne ya hauni yake yin doki-doki a kaina sai nake ki kuma ne masa gaggawa bai gama abin da yake bana ture shi sai na bashi sallallahu alaihi wasallam wata rana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan minbari yana hudu ba ranar juma'a kawai sai ya ga al-Hasan da al-Husaini nana Fatima mahaifiyarsu ta yi musu kwalliya sun fito suna ta kyali suka shigo cikin masallaci annabi ya kalle su daga nesa yana kan minbari sai ya kasa mallakar kansa sai ya sako daga kan minbarin nan ya je ya kama su ya rungume su ya sumbace su ya dauko su ya ce Allah ya yi gaskiya da ya ce inna min amwalikum wa auladikum fitna sai na gansa na kasa mallakar kaina sai da na je wajen su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana san yara yana jan su jikinsa yana wasa da su akwai yarsa jikarsa ita ma kamar sasan da Usaini din ita kuma ba yar gidan Fatima ba ce yar gidan Zainab ce babbar yarsa kenan mai suna Umama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci sai ya dauko ta ya tawo masallaci da ita sallah farla kuma sai sallah da ita wasu daga cikin malamai suka ce dalilin wannan adam yana so nuna mana ne yadda ake tirirar yara amma in ba haka ba me yasa za a yi sallah da ita ai annabi zai iya cewa na Aisha na Sauda na wance ungwar kyam yana yin inji in sallah ba haka bane amma sai ya shigo masallaci da ita saboda me ya nuna mana jin kan yara ya rike ta yana sallah da ita dai idan ya yi ruku'u ya aje ta idan ya dago ya rike ta idan zai sujada ya aje ta a kusa da shi haka ya gama sallah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka kananan yara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna mana yadda ake renan su da kuma yadda ake tarere su amma wani zaka ga uba ne yana da yaya da yawa kamar wancan aqrabin Habis din shi ma haka yake idan yana dariya ma a waje daga ɗansa sai ya ga ya koma kuma ya tsukuli wai saboda kada ya ga yana dariya rena shi ba haka bane to ba daidai bane wannan dan uwa ba daidai bane wannan tarbiyar da aka ba wa danka ta tsukulewa da shan kunu duk lokacin da yake ba wasa da sauransu wannan lokacin da ya taso ya girma ba za ka samu abin da kake bukata ba ana ba da tarbiyar danka tun yana karmi fahimci kana san sa kana kaunar sa kana jin tausayin sa to sai ya kasance ya girma maka saboda wancan amma yanzu haka yana girma maka ne saboda yana jin tsoron ka ba haka bane da zarar wancan tsoro ya gushe fa wancan girma ma ko da aka same shi zaka same shi ne rabi da rabi amma idan yana girma maka ne saboda yana san ka yana kaunar ka ya san kana san sa kai masa abin da ya dace to sai ka ka samu abin da kake so a wajen sa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wannan shine irin tarbiyyar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nuna sabon sa a kullun muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi malai ce كتاب عيادة المريض باب da zai bayani ko kuma littafin da zai bayani game da zuwa dan duba mara lafiya babu iyadatul marid babin da zai bayani game da duba mara lafiya wa tashyi'il mayyit da kuma raka mamaci zuwa makauncin sa idan ya rasu haka ce raka mamaci ya shafi abubuwa guda biyu yi masa sallah da daukar sa akai shi kabari abin ne wassalati alaihi da kuma yi masa sallah wannan babi dai zai bayani akan waɗannan abubuwa wa huburi dafnihi da kuma halartar inda za a binne shi wal maqti inda qabrihi ba'da dafnihi da kuma tsayawa dan yi masa addu'a a daidai kabarin sa bayan an gama binne shi to wannan bayani wannan babi zai mana bayani game da me duba mara lafiya shine ake kira da al-iyada akwai al-ziyara akwai al-iyada in aka ce al-iyada shine mutum ba shi da lafiya kaje ka dubo shi in aka ce al-ziyara kuma shine kaje ka kaiwa mutum ziyara ba tare da kana bukatar wani abu a wajen sa ba kai ne kai dan Allah kai a ziyara kin abu an bashi da lafiya ne ka jiya sunan wannan abun al-iyada saboda abin da yasa aka ce masa al-iyada saboda idan ka je maybe zaka dau lokaci rashin lafiyar ta bata warke ba zaka ƙara komawa an gane ka ƙara komawa to shi aka ce aka ambaci abin da ne al-iyada abin da ake maimaita to bar makaranta hadisi koda guda ɗaya ne insha Allah ta'ala sai mu dakata haka عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال انكر بودا براء بن عازب رضي الله تعالى تبتا اغريس قال يتي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله تعالى امنتي سكار تبتا اغريس يا عمر تشيمو بياده المريض ده دوبا مر لافيا واتباع الجنازه ده كما بن كو كما ركا جنازه وتشميت العاطس da kuma gaishe da mai atishawa idan yi wanda mun yi bayani akan sati ta gaba da su gabata ko wa ibrarul muqsim da kuma barrantar da mai rantsuwa wannan shi ba mun sha bayani akan sa ko idan dan uwanka yayi maka rantsuwa akan sai kai abu kaza to kada ka ce ba za ka yi ba kai wannan abu indai ba saban Allah bane wa nasrul mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wa ijabati da'i da amsawa mai gayyata idan ya gayyace ka musamman idan gayyata ta kasance walima ce malamai suka ce wajibi ne dole ne ka amsa in ko wasu abubuwa ne to wannan mustabi ne ana so ka amsa wa ifsha'is salami da kuma yada sallama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce sahabbai da waɗannan abubuwa kamar guda shida muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslimi suka rawaito to abin da yake mallin shi din malamin wajen shine me duba mara lafiya to duba mara lafiya ɗan uwa ibada ce mai zaman kanta duk lokacin da aka je dubar lafiya ka dauka wani aiki kake na ibada da Allah ya saka danka ne mulada akan sa saboda haka akwai ka'idodi da sharadi da ya kamata a ce ka kiyaye wajen dubar lafiyar nan Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya dan kawo wasu ɗan abubuwa kadan anan wanda suke nuni game da ladabi da ya kamata mai duba mara lafiya ya kiyaye naga dacewa dan karanto mana su koda kadan ne koda ba gaba ɗaya ba yace wal mustahabbu liman adal mariba ay yas'ala an halihi kayfa anta yace a mustahabi ne ga wanda yaje duba mara lafiya abu na farko shine bayan kaje ka tambaye shi ya jikin naka shine kaifa anta ya jikin naka da sauki to Allah ba Allah kara sauki yace wa an ibadatihi kaifa tatawadda wa kaifa tusalli sannan babu laifi ka tambaye shi yaya kake ibada wani ya kake alwala tunda mai bi gashi ka ji rauni raunin na kuma ba zai baka kai alwala ba ya kake sallah wani ko tashi bai ya kake sallah wani to ana mara lafiya zai ga maka cewa ai shi tunda ya ji rashin lafiya tunda ya rashin lafiyar nan daga lokacin zuwa sati 1 ko sati 2 baya sallah ina fata an fahimta kaga a lokacin ka samu damar da zaka yi masa me wa'azi kaza hankalin sa ka nuna masa yadda ake ka nuna masa cewa ita sallah ba ta saraya akan mutum ko da kuwa kowanne gaba daga jikinsa baya motsi matakar yana hankalta abin da yake sallah tana nan tabbata akan sa sai ya yi ta gwargwado yadda ya samu dama haka zai yi ta ina fata an fahimta saboda haka sai a biya wannan tambayar wa an mu'amalatihi hal laka huququn 'ala an-nasi aw hal lin-nasi huququn 'alayka sannan babu lafi sai ka tambaye shi game da mu'amalarsa shin akwai haƙƙin mutane akan ka akwai haƙƙin ka akan mutane ka tambaye shi game da wannan thumma idza qala laka na idza qala na'am taqulu lahu awsi bima 'alayka li'anna an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده كace masa shin akwai haƙin mutane akan kan iya ce maka eh to sai kace yi sauri kai wasiya saboda naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bai dace ba ga mutum musulmi da yake da wani abu da yake so ya wasiya akan sa ya kwana haddarari guda biyu face sai wasiyar sa tana rubuce akan sa koda ta Allah ta kasance da an zo abin da za a fara dauka shine wannan wasiyar ta a karanta a ga haƙin mutane a biya su ka samu salama a cikin kabarinka abin da ake bukata kenan saboda haka irin waɗannan tambayoyi ya danganta kai mai ziyarar da alakar ka da wanda ka kai ziyarar ba kowanne irin alaka ce da kai zaka je kai ka masa wannan tambayoyin ba ina fata an fahimta yawa aminin ka ne na kusa da kai ne dan uwanka sai kai masa amma kawai daga zuwa ziyarar ka fara mutane wannan tambayoyin kai ma ka sa akwai matsala yawa saboda haka sai a kiyaye malai ce wala talhu alaihi fil mas'alati kada kuma ka dage kai ce masa surutu da tambayoyin da ba su da abin nan ka sha magani kaza kai kaza to kaza fa ya kai sa to haka
ba ruwanka da wani ba a san yawan kai ta damu mara lafiya da surutu saboda wannan surutun wani lokaci yana ƙara masa rashin lafiyar wala siyama idza kana maradihi shadidan mala yace musamman ma idan rashin lafiyar tasa tana da tsanani sosai li annahu rubama yabjaru wa yata'abu mai yiwa ne wannan surutun naka ya gajiyar da shi ya kuma sa ya kosa wala tutilil julusa indahu mala yace kada ka tsawaita zama a wajensa wannan shi ma kuskure ne da galibin masu zuwa mara lafiya suke sai ka je gaban mara lafiya ka zauna kai ta labari kana surutu abinda ake bukata idan ka je kai abinda ya kawo ka to ka tashi kai tafiyar ka ya jiki wa ne addu'ar da zaka yi masa zamu zo mu dinga karanta su insha Allah ta'ala kai masa sai ka tashi ka fito ina fata an fahimta sai dai abinda malam zai kawo mana a gaba shi zama a wajen mara lafiya ya danganta akwai wanda idan ya je mara lafiya mara lafiyan baya so ya tashi ba haka bane saboda alaka ku da shi wani lokaci ma za ga zuwan ka sai ga rashin lafiya kamar babu ma dana ni shi dai amma da an ce ga wannan sai ga ya tashi har ya zauna ana ta hira gwargwadon alaka ka da shi irin wannan idan aka ga wannan ne to babu laifi saboda zaman ka da shi zai ibe masa kewa galibi damuwar zuci tana haifar da rashin lafiya duk lokacin da mutum ya sami yayi wata sai ga rashin lafiyar ta yi sauki to idan aka san mutum akwai alaka mai kyau tsakanin ka da shi zaka yi masa surutu ko kuma labarin da zai ji dadi yayi farin ciki a cikin ransa to sai ka rinka zuwa akai kana masa labari ina fata an fahimta amma kai ka dan dubiya ne ka iya labari to ba wanda ya saka ka je ka dubiya ka tashi ka kama gaban ka da sauran lalubbuka insha Allah ta'ala wanda zamu ambace su a gaba zamu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci sai kuma sati na gaba idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana na'am matar da aka yi wa tana ta dawo hayyacinta eh za ta yi sallah a yadda take a hadisi ba ta iya motsi ko za ka yi ta yi sallar ko da ima'i za ta idan za a iya mata abin nan alula sai a mata in ba za a iya ba sai taimama sai a mata taimama so za ka sai ta yi ima'i kawai yadda take a kwancan nan ta kaddara gashi ta tara sallah an bakinta zai iya motsi ta ringa Allahu akbar tana katin alqurani idan za ta yi ruku'i ta ce Allahu akbar ta nuna kamar ta duka ko da ba ta motsa ba da ima'i ya isa ta yi haka yawwa saboda ita sallar abace da bata faduwa saboda rashin lafiya in dai ba yanayin da mutum baya hankalta ba shine sallar take faduwa kansa amma tana nan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa